بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 15 ga watan Sha'ban shekarar hijira ta 1445, daidai da 25 ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2024. Wannan shine darasi na 9 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Akhlaqul Ulama wallafar al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri, Allah ubangiji ya gafarta masa. Al-Imam al-Ajurri ya rasu a shekara ta 360 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama. Yana mana bayani a cikin wannan littafi game da halaye da dabi'un da ya kamata dalibai da malamai da masu wa'azi da sauran masu harka addini da ma duk sauran musulmi ya kamata su fanta da su, musamman ta fuskar alaƙar su da Ubangiji da alaƙar su da ƴan uwansu mutane ko makwabta ko dalibai ko abokan karatu, da kuma alaƙar su a wajen gudanar da wannan sana'a ko wannan wato harka ta ilimi. To, a darasi na baya ya yi mana magana akan wato siffofin malamai ta wajen tattaunawa da munazara. Yanzu kuma za mu tashi a inda yake cewa zikiru akhlaqi hadha al-alim wa mu'asharatihi liman asharahu min sa'iril khalqi kayfa yajri. Ambaton wato halaye da siffofin malami a cikin alaƙarsa da sauran mutane idan ya rayu a zakankaninsu, ƴan uwa da ɗalibai da malamai da maƙwabta da dangi da abokan harka na yau da kullum. Ya ya kamata a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi ko mai harka addini, ya ya kamata ka rayu da su? Qala Muhammad ibn al-Husayn, Malam Ajuri ya ce, man kanat sifatuhu fi ilmihi ma taqaddama, duk wanda siffofin shi na ilimi shine abinda aka ambata a baya na siffofin da ya kamata a samu mai ilimi da su. To, idan mutum yana da waɗannan siffofin, zakarna lahu min akhlaqihi wallahu a'lam, yace mun ambaci daga cikin halayensa, Allah shine yafi sani. An ya'mana sharrahu man khalatahu, daga cikin siffofin wato malami ya zama wanda duk yayi cakuɗaɗɗeniya da malamin, wanda duk suka yi wata harka da malamin, to ya amuntu daga sharrin malamin, ya amuntu cewa wannan mutumin da yake cewa malami ko mai wa'azi ba zai mai sharri ba, da magana ko ta hanyar ɓatanci ko ta hanyar ci masa dukiya ko ci masa mutunci. Wa ya'mala khairahu man sahabahu, haka nan duk wanda ya zauna da shi yayi fatan samun alkhairi a gare shi, zama alheri yake yadawa ba sharri ba. La yu'akhidhu bil atharat, ba a san malami da kama mutane saboda tuntuɓe, yace duk wani tuntuɓe da kai kana abokin hulɗarsa ko ɗalibinsa ko abokin tattaunawarsa yana bibiyan kurakurai da tuntuɓanka. Wala yushi'u dhunuba min ghairihi, kuma baya zuwa yayata zunuban da wasu suka. Wannan abin mun sha yin magana akan shi. Malami yana daga cikin mutane da ake tsammanin a tarar da su masu amana da riƙe sirri. Akwai mutane da suke da wasu ayyuka a cikin al'umma wanda ayyukan suna lazimta cewa mutane na zuwa su gaya musu sirrorinsu, wanda suke very delicate, irin ƴan sanda, irin likitoci, lauyoyi. To, haka ma malamai suke. To, ba daidai ba ne mutum ya maida waɗannan sirrori da al'umma suka gaya mishi su zama su ne abin tattaunawarsa a majalisinsa. Duk sanda mutum ya zo yana karantarwa ko yana huduba ko yana zance, gaji ya fara cewa wata rana wani ya bugo min waya an ce kaza, wani da matan shi sun yi kaza, yana faɗan wasu zunubai da wasu laifuffuka waɗanda in ka ji tashma idzu minhul qulub, kuma yana ta yayata su. Ba za ka samu wannan a cikin karatu ba, jama'a. Babu wani malami mai wa'azi da za ka ji tarihin shi a baya cewa haka yake. Wannan wani sabon salo ne da shaɗin ya kawo mutane, jama'a. Da haka ya kamata mu guji shi. In kuma ya zama dole sai an faɗa, za a duba me yake da fa'idar da za a amfana. Kamar yadda Qur'ani ya ambaci wasu labarai na wasu abubuwa ba tare da an ayyana sunayen mutanen ko an faɗi yadda za a gane su ba, amma za a duba me fa'idar da ta kai ta kawo, wanda ta sace an fada mamma mutun ya mai da wannan ya zama shine abincin shi a gun wa'azin sa shine reference din sa malami ya zauna ya gama wa'azi awa daya wata kila in banda kubutul haja babu wani salati ko ambatan Allah a ciki sai dai labarai to wannan gaskiya ba tafarki ne mai kyau ba kaji yace wato wala yushi'uz dhunuba min ghairi baya yayata ya dinga kwarmata zanuban da wasu suka aikata wala yaqta'u bil ballagat baya yanke hukunci kuma da an ce kace ci mutum malami amma yana zauna a majalisin sa ko a gidansa kullun babu ba abin da ya iya in banda an san gulma da labaran an ce kace da labarai irin na social media kuma su ne hujjojin da yake yanke mutane hukunci da su wannan ba hali ne na malami na kirki ba wala yufshi sirra baya tona asiri kaji magana ya kara dawo da ita wala yufshi sirra baya tona asiri wala yushi man adahu lam yantasir minhu bighairi haqqin idan ma wani yayi gaba da shi to baya kokarin ya ga ya ci nasara akan wancan da yayi gaba da shi din da aka san gaskiya wato baya mai da gaba da irin gabar da aka mai in ma zai nemi wani abu na haƙƙin sa to zai neme shi ne da abin da yake ya dace da shari'a waya afu malami yana afuwa ne wayasfahu anhu yana mai kauda kai daga abokin gaban sa amma za ga har mutum yana harkar ilimi yana takama da cewa shi baya yafiya ko kuma shi ba a yi mishi karan kayan kara sai yayi na icce da ire-iren waɗannan to waɗannan ba halaye ne na malami ba jama'a halaye ne na ƴan duniya amma a hankali sun sadado cikin al'ummar da su ake kira da suna malamai ko ɗaliban ilimi mu kiyaye ahuwa din nan da kauda kai shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma malami magajin shi ne saboda kai ma ana sa ran a ganka da kauda kai da ahuwa duk sanda ya zama kai aka cutar in addinin Allah aka cutar to wannan wani abu ne daban zalilul lil haqqi ana so malami ya kasance mai kaskantar da kai a gaban gaskiya in dai ya ga gaskiya aka faɗa mai ita ko da a da bai fahimce ta ba to a yanzu ya fahimce ta kuma ya karɓa hannu bibbiyu ya murna azizun anil batil ya zama mabuwayi game da barna wato barna baya raga mata kazimun lil ghaibi ya zama mai gintse fushi amman azahu dan wani ya cutar da shi a rayuwarsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa wajibi ne ga malami ya zama yana iya gintse fushinsa a ga bambanci tsakanin shi da sauran mutane wajen mu'amalantar fushi wajen idan an bata mishi ko an yi masa laifi to a ga bambanci sannan shadidul bughdi liman asa maulahu yana tsananin kin wanda ya saba wa Allah aga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi an cutar da shi baya damuwa idan kana so ka ga fushinsa to a cutar da addinin Allah yujibu safiha bisamti anhu idan wawa yayi ma malami wata magana ta wauta to amsar da ya kamata malamin ya bashi shine sai ya kame bakin shi shiru idan safihu idan taqa safihu fala tujibu kamar da mawaki yake cewa fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa yayi magana to baka bashi amsa yana daga cikin wato asara ga lokacin ka matsayin ka na malami ko dalibin ilimi a ce duk wanda yayi magana akan ka sai ka bashi amsa kowa sai ka kula shi to wannan ka zama kamar kare kenan akan layi wanda yake ma kowa haushi bai san mutuncin masu mutunci ba bai san jafa'in masu jafa'i ba to ka koyi kame bakinka daga mai da kalma ta cin mutunci da wani ya maka amma an aka waye gari ya zama malami duk wani abu personal da shafe shi da wani sai ya mai da shi addini sai ya mai da shi karatu sai ya mai da shi huduba sai ya mai da shi lacca ya ci mutuncin duk wanda ya ga dama ya aibata duk wanda ya ga dama wannan ba sufa malanta ba ce gaskiya wannan ba sufa malanta ba ce jama'a mu kiyaye wal alimu bil qabul minhu sannan ya iya amsa malami ta hanyar karban abin da malami ya gaya masa idan dan uwansa malami ya gaya mishi wata nasiha ko ya maimai da wani martani ko ya mishi gyara to sai zama daga cikin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu sai ya iya karba kar ya bari keta ko bakin ciki ko wata hasada ta taso daga cikin zuciyar shi ta hana shi an san wannan gaskiya la mudahinin baya zama mai mudahana mudahana shine mutum yana kallon gaskiya ya kauda kai ya ki magana akan ta ya ki goyen bayanta saboda wasu mutane da yake dagawa kafa shine mudahara to baya haka duk inda ya ga gaskiya ita zai karba wala mushahil
kuma baya kasancewa mai tada wato wutar gaba tsakanin mutane. Mushahana shine zama zuciyarka tana cike da bakin ciki da damuwa wanda kuma kana ta yada ta a cikin mutane. Ka mai da kowa abokin fadanka, abokin fitinarka, abokin rigimarka, wannan shine mushahin. Wala marra'in, kar kuma ya zama mai yawan musu da jayayya, wanda musu da jayayya ya zama sana'ar shi. Wala mukhtalin, kar kuma malami ya zama mai girman kai da alfahari. Wala hasud, kar kuma malami ya zama mai hasada, wanda yake jin bakin ciki akan ni'imomin da Allah ya yi wa mutane, kuma har bakin shi na furtawa, aikin shi na alamta cewa mahassadi ne, to wannan ma mummunan hali ne. Wala haqud, kar kuma malami ya zama haqud, shine mutumin da yake boye gaba a cikin zuciyarsa, amma kuma idan shi da hannayen shi ko magaganin shi suna nuna cewa abokin gaban mutane ne shi, sannan yana nan ya tarabbasu alfursata, yana jiran wata dama da zai amfani da wannan gabar ya cutar da mutane. Kuma mutumin da ko fara'a bai iya wa mutane yan uwan shi, kuma da sunan malami da an gan fuskar shi ana ganin alamar akwai hikidu a ransa, kuma duk da ya samu dama za ka ga ta fito, shine ya ji wani ya shiga cikin damuwa ko bala'i ya ta murna, ko kuma ya taimaka ma wajen a shigar da wani bala'i ko cikin wata fitina. Wannan shine haqud, Allah ya kyauta. Wala safih, kada ko malami ya maida kanshi wawa, soko mai irin wanda zai ta sakin baki yana wasa, yana dariya, yana shirme, har mutane su dauke shi a matsayin mashirmaci, mutane su dauke shi a matsayin unserious, bai san mutuncin kansa ba. Malami ya zo kan majalisin karatu ya dinga sakin baki, yana batsa, ana raha, ana dariya, ana ta surutu a maida wurin kamar majalisi na goge, ko kamar wurin angwanci. A yi ta faɗan maganganu waɗanda suke sun saɓa wa mutunci, sun saɓa wa alkunya, har mutane su fara kallon shi a matsayin wawa. Domin duk wanda ka ga mutane sun mahukuncin wawa, aikin shi ne ya sa aka kalle shi a matsayin wawa. To ba a san malami ya zama, ana san malami ya zama yana da kwarjini, yana da kamewa, yana da iya bakinsa, sannan kuma wala jar. To duk da an ce kai ya zama wawa, to wannan kuma bai nufin ya zama mutum wanda yake mai busasshen hali, wanda ba a iya gane fushinsa da farin cikinsa, wanda ba a san lokacin da yake cikin walwala ba, kullum fuskar shanu, kullum wato baƙin rai da baƙin hali, ba a so ya zama haka. Wala fadl, kai zama kuma mai ɗacin magana. Wala kunta fadl ghaliz alqalb, alfadl shine wanda da an yi magana zai maida baka, wanda in an mishi kayan kara sai yayi na ici, shine alfadl, mai ɗacin magana wanda ana jin tsoron a masa magana dan ba a san abin da zai bar ba. Ghaliz, wala ghaliz, kai zama kuma mai gaunin hali, murɗaɗɗen mutum wanda bayi da fahimta, bashi da ba mutane uzuri. Duk waɗannan halayen wajibi ne mutum yana sana'a ilimi ya guje musu. Wala ta'an, ko ya zama mai yawan sukan mutuncin mutane, ba'an, ya suki wane, ya suki wane, bai raga wa kowa ba. Wala la'an, ko mai yawan tsinuwa, mai tsinuwa, malami baya tsinuwa jama'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa tsine ma komai ba, aka ce ko dabba ko abinci ko bawa, bai tsinuwa, baya tsinuwa. Muku yanzu wasu gani suke ma tsinuwa wata tabarki ne na addini. Mutum yana zaune a majalisi yana karantawa sai ya zagi, kuma sai a yi kabbara. Imagine irin wannan wato ruɗin shedan da yake faruwa a cikin tafarkin ilimi jama'a. Ai, malami da yake karantawa kamata yin kaji ya yi ashar, ka yin kasa mutuncin kanka, ka kwashe littafinka ka bar makaranta. Ba za ku yi tarbiyyar arziki a wurin shi ba. Malami ya ɗura zagi, ko ya kama sunan wani ya ci mutuncin shi, ya zage shi, ya aibata shi. Ko kuma ku yi takabbara, wai da sunan wai ahlus sunna. Jama'a, wallahi ba addinin Allah ba ne wannan, ba musulunci ba ne, ba karatu ba ne. Shedan ne kawai yake kawo mutane hanyoyi mabambanta na halakar da su, yake labbasa musu al'amari har su ga kamar daidai ne, amma ba daidai ba ne. Don in ka zo, in kana ko a wannan zamanin kana kallon yadda malamai waɗanda duniya ta yi musu shaida ilimi suke gudanar da majalisun su, abin sai ya baka mamaki. Ka je ƙasar Makka ka gani a harabi. Malami wani ma da kira yake jin maganar da yake saboda tsoron Allah ya riga ya gama narkar da shi. Magana ma zai iya buɗe baki ya faɗa. sannan kuma za a ga majalisin nan a tashi kakab ba za ka ji wani yayi dariya ko ya jeho magana zai taya malamin kai ƙarshen aya balantana kuma kabbara duk ba za ka ji wannan kowa yayi shiru ne kuma haka ce haka aka ce sahabbai suna zama gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka malaman tabi'ai suke zama gaban sahabbai haka malaman atba'u tabi'in suke zama gaban malaman su tabi'ai mu kuma yanzu mu ringa tutiya cewa muna koyi da su amma kuma kawai abinda magana ma ne muke koyi da shi sauran kuma mu bari saboda baya daga cikin siffar malami ya kasance yana zagin mutane yana la'anta yana zagi yana tsinuwa da sunan karantawa ba daidai bane wannan wala mugtab kuma malami ya zama magulmaci la hawla wala quwwata illa billah kaji na kiya kenan magulmaci wanda duk inda ya zo na sai ya zagi wani sai an kawo aibin wani sai an ambaci wani ɗan uwan shi na addini fa jama'a abokan harkar shi na ilimi su ne duk sanda ya zauna duk sanda wani baya wajen to za a buɗe faifansa anan gashi wani ta'aliki shi mai ta'aliki yake cewa rahimallahu muhammad al-amin ash-shankiti Allah ya ji kan malam shankiti shankiti mai addu'ul bayan yace kana majlisuhu madrabal masali fin naqa'i min al-ghiba majlisin shi ya zama abun buga misali wajen tsarkake majlisin ilimi daga gulma wattaharati min faryil a'rab da kuma tsarkake majlisin daga tona asirin mutane daga cin mutuncin mutane yace wala yastati wa ahadun fi majlisi an yatakallama mahma kanat makanatuhu indahu malam shankidi baya barin wani a majlisin ko mun mutuncin ka da yake gani ko mun girman ka da yake gani fi ahadin illa qala anhu da zaran ka fara zaka yi magana wani mutum sai ce maka ihdar ahir dinka la tu'ihu ahsana ma indak karka dauki abu mafi kyau na ladanka ka ba mutum karka sano kada ladanka ga wani shinkidi ya tabbata labari a majalisin cewa baya bari a kawo gulma kowace iri ce kana fara da ce wani wannan magana da kake kaman kana sano kada ladanka ne ga wani zai tana maka hadisin iflasi ke da waccan magana ta san albasari ko da yake cewa an bani labarin ka mun kyautar ladanka shine na kawo maka tukuici to jama'a yanzu ku duba ga akwai malamin da yake tura ɗaliban shi fa su je su jiyo gulman mutane su jiyo gulma ɗan uwan shi malamai a zo a gaya mai akwai malamin da zai iya kiran wani a waya musamman gari i gari daga wani gari zuwa wani don ya tambayi labarin aibobin wani malami da yake so ya mishi raddi shi za ga mutum ya zo raddi ba ilimi yake wa raddi ba shakhsiyya wani yake wa raddi galibi haka raddin da mutane suke kira da su ba raddi haka suke a ce ai wani ma an ji labarin bai rabu da uban shi lafiya ba an ji labarin ma bai iya kula da iyalan shi ai an ce ma ya faɗi jarabawa ya taɓa yin satan ansa ai an ce ma an taɓa kama shi da laifi iri kaza ai bashi ma yayi mai yawa a anguwa duk wannan ne ya alaka shi da karatu zaka ji duk waɗannan sirrori ne na aibin mutane da ake zuwa a binciko don a ci musu mutunci to sanda kake yin wannan maganganun ka sani da cewa automatically kana sadaukar da ayyukan alkhairin ka ne ga wancan bawa saboda jama'a mu kiyaye wannan a matsayin mu na mutane tukunnan musulmai dan ya shafi kowa sannan kuma a matsayin mu na dalibai masu harkar karatu masu wa'azi masu karantawa mu kiyaye wannan jama'a musamman saboda shine karantawa ko ya sani ko bai sani ba tilqa'iyyan mutanen da suka yarda da karantawar sa suke sauraron shi suna kwaikwayon dabi'u da halayensa saboda duk abin da ya sunnanta a aikin sa da dabi'arsa mutane za su kwaikwaya idan alkhairi ne ya samu ladan man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha idan ko sharri ne yake aikatawa har mutane suka nakalta suka koya a shari'a ce zamba cikin aminci cin mutuncin mutane nakasa alkhairin mutane ƙarya da cin zarafi to wannan duk in sun koya fa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan za su dinga yin irin abun kuma yana samun zunubi yadda suke samu to haka jama'a mu kiyaye malami bai zama wato mai gulma dan gulma ya san shi gulmatacce wannan laifi ne babba wala sababin haka nan bai zama mai ashariya azu su a larabci a kuma tsakanin la'anta da ashar tsakanin al-la'anu was-sab as-sabu shine a ce ka ci abu kazan kazan ka dan kaza kazan gidanku dan kaza kaza kazan ka a ambaci al-aura ko ambaci wata siffa ta aibata iyaye ko mutum to wannan shine sabab Adam sallallahu alaihi wasallam ya hana yukhalitu min al-ikhwani man awanahu ala ta'ati rabbi malami na kwarei ana so ya zama yana cakudaideniya da dukkanin ƴan uwa dalibai abokan harka malamai masu wa'azi dan mu'awana dan taimaka wa juna wajen da'ar Allah duk wanda yake harka addini sai ku cakudu da shi ta hanyar ku taimaki juna ayi abin da zai taimaki addinin Allah kar ka zama cewa kai ka ware ba ruwanka da kowa cikin ƴan uwa musulmi ko ahlus sunna baka hulɗa da kowa baka iya taimake keniya da kowa kuma kana zargin ma masu yin tarayya da wasu akan cewa ba akan jaddada suke ba tsintsiya guda ɗaya ba ta shara sai an tara ta da yawa haɗin kan musulmi shine su taru wuri guda yanzu tsintsiya kwaya ɗaya za a share masallacin nan da ita kakaf in an dunkule ta amma idan mun kai yawan tsintsiya tsintsiya za ya samu guda 500 a jikinta ko idan mun kai yawan tsintsiya mu 500 kowa ya dauki sili daya a raba ta ba za mu share masallacin nan diyom saboda ba mu haɗu wuri guda ba idan ku muka haɗu wuri guda ɗaya daga cikin mu da haɗin kanmu sai share masallacin nan kuma mun gane yanda al'amarin yake in ku da za a rarraba mana ita kowa kwaya ɗaya kwaya ɗaya kwaya ɗaya wala ba za mu share masallacin nan ba sai a yi sati mu share shi ba saboda hadarin da ke cikin rabo kai shi sa musulunci yayi kira yayi kira yayi kira zuwa ga hada kai amma abin ya gagara al'umma dan idan ya daga cikin musibin da Allah ya alƙawarin zai jarabci wannan al'umma da shi kuma har duk alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah Allah ya ce ka bar wannan kawai ka bar wannan ya mu'amala na riga nayi alƙawarin sai na jarabci al'ummarka da wannan to wannan jarabawa na kaddara bai nufin shikenan sai mu sallama mu ce to ai ba yadda muka yi kamar yadda wannan jarabawa ta yi wa ba kaddara ba ce akwai wanda ya sallama ya ce kawai bari haƙura ba zai nemi abinci mutum da zamanin yunwa aiki to jama'a ana son musulmi su zama suna da haɗin kai ka haɗa kai da duk wanda zai taimake ka ka taimake shi wajen biyayya Allah wana hahu amma ya karahu maulahu wanda za ku taimaka wa juna wajen hana juna abin da Allah ya hana wa yukhaliqu bil jamili man la ya'manu sharrahu sharrahu ibqan ala dini sannan za ka yi mu'amala a matsayinka na malami mu'amalarka za ta zama da kyakkyawan mu'amala ga duk wanda ka amintu daga sharrinsa abin man la ya'manu sharrahu wanda baka ma amintu daga sharrinsa ba ibqan ala dini wato mutumin da baka amintu ma zai maka sharri ko ba zai maka ba wani makwabci ne wani dan bid'a ne wani kirista ne ma wani abokin hulɗa ne da ba irin tafarkin da kuke rayuwa ɗaya ba to ka mishi kyakkyawan mu'amala idfa abin da tihi ya ahsanu fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ya zama in duk wanda ya hulɗa da kai one on one sai ya yaba ma dattakunka da mutuncinka da halin kirkinka da kawaicinka Allah ya ji kamar albani nan mutanen da suka san shi daga nesa za su dinga baka wannan labarin cewa a isu da suka ji yana wa'azi ba su ta haka yake to duk wanda ya hulɗa da shi sai ya same shi wato wani mutum ne mai sauki haka ake son mumini mumini ana so ya zama mai saukin kai wanda ana iya juya akalan shi kamar raƙumi kar ka zama mai taurin rai da mummunan tunani wanda kafin ma a zo wurinka ana jin tsoro ƴarka ake nema ko filinka ma za a siya ko wata hulɗa ta mutunci za a yi da kai amma an rasa ma zai maka magana ce ai ka san wallahi shu'umin mutum ne wuyan hali gare shi murɗaɗɗen mutum ne ai ta cigiya wai waye ya isa da kai da zai maka magana subhanallah kuma har ka ji mutum yana takama da wannan yana ganin wai wata karama ce ba haka ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yake cikin hadisin Bukhari tsohuwa ko mace mai taɓin hankali ma tana iya zuwa ta tsaye da shi ce ina so in magana da kai kuma sai ya tsaya kawai ta ce su keɓance a gefen hanya sai ta gama faɗan duka buƙatun da take nema a gun shi ba tare da yayi gaggawa ko ya nuna cewa ke in banza kake saki magana da ni ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai wannan ba zai saurare ta yaji duk abin da take ba kaga wannan fa mutum a cikin al'umma wanda ba kowa bake to ina kuma ga in wani shugaba ya gogare shi ko shugaban wata kabila ko wani mutum mai mutunci haka in zai aika da wasiƙu dukkanin wasiƙun da ya aika kafirai ne ya aika musu amma zai ba su what is due for them na respect ila fulan sai ya ce azimur rum ila fulan ila 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 fulan sai ya faɗi mukamin da kake da shi a cikin mutananka amma yanzu wani yana jin kyashin ya ambaci wani da mutuncin da Allah ya bashi inda zai tuka ce mai girma gwamna faɗin wannan kawai daga ce mai girma gwamna wai sai ya tuwaye maula kake wannan mutumin Allah ya bashi wannan girman ko kai da ko baka yi da ba shine gwamna ko dan an ce mai alfarma sarkin musulmi sai ka ji ya ce wai sarkin Sokoto kawai wannan duka jama'a rashin mutunci ne da rashin sanin yadda ake mu'amalantar mutane duk wanda Allah ya bashi girma ka bashi girman da Allah ya bashi ko dan kai ake ko kai ne baban gwamna sunan shi mai girma gwamna ko kai ne baban sarki sunan shi mai alfarma ko mai daraja ko kai ne baban wani malami sunan shi akarma kallah ko kana sama da shi a malanta ko dan ka ne ko jikan ka ne ko na ƙasa da kai to haka yake so malami ya zama da irin wannan hali na mutuntawa salimul qalbi lil ibadi min al gilli wajibi ne zuciyar shi ta zama ta tsarkaka tana da salama tana da lafiya daga cutar gilli meye gilli shine mummunan kulli mummunan fata da mummunan alkunya wal hasad da kuma hasada ya karame mai tawari tukunna wannan wato magana hasada a kasa yake cewa wa ala hadhihi al khasla kana al qudwatu min al ulama al amilin ar rabbaniyin akan irin wannan halayen malamai na Allah malamai masu aiki da ilimin sa da ilimin su malamai masu sa mutane a tafarkin Allah haka suka kasance rawal imamu abu ubayd bin sanadihi an abdullahi ibn buraida qala shatama rajulun ibn abbas wani mutum ya zagi ibn abbas faqala sai ibn abbas ya ce masa amma innaka tashtumuni yanzu ni kake zagi bai rama ba yana mamaki yace wa fiya salasu khisali to ni ka sani ina da wasu halaye guda uku inni la asma'u bil hakimi min hukamil muslimina ya'dilu fa afrah inna naji labarin ga wani alƙali cikin alƙalan musulmai mai adalci sai in ji dadi a zuciyata wala alli la uqadi ilayhi abada ba wai dan zan kai ƙara ba har abada ba zan kai ƙara kowa ba amma ina jin dadin kasancewa alƙalin nan mai adalci wa inni la asma'u bil ghaifi yusibu al balada min buldan al muslimina fa afrahu bihi wa mali bihi min sa'ima nakan ji labarin an yi ruwan sama a wani gari na musulmai sun samu ni'ima sai in ji dadi ba wai dan ina da dabbobi masu kiwo ba sai dan ni'ima za ta shafe ni ba wa inni la ati ala al ayati min kitabillahi tabaraka wa ta'ala fa awaddu anna an nasa kulluhum ya'lamuna minha ma a'lam yace in na karanta ayat al qur'ani kuma malamin qur'ani ne shi ko yace sai in dinga tunanin ina ma a ce duk musulmi sun san ilimin da na sani game da wannan aya ba yi da hikimi ba yi da gilli wani kuma yanzu yana matsayin malami amma bai so mutane ma su san ina yake dauko karatun shi ya oye source din karatun shi ya tsani kuma ya ji wani da ɗanɗanan ilimi mai nagarta kai zama mishi munafisi musamman in garin su daya ko kungiyar su daya ko tafarkin su daya baya so a ce ga wani ya tasa ko ga wani ya fara farin jini ko karkuwa da sunan malanta sai ga wannan barazana ce ga malantarsa barazana ce ga haimanarsa ga irin domination da ya yi a harkar ilimi to wannan ba tafarki ne na ilimi ba jama'a ba tafarki bane na ilimi tafarki ne na shaydanu yaglibu ala qalbihi husnul zanni bil mu'minina shi malami zuciyarsa abinda ke cikin ta shine kyakkyawan zato wa mu'minai fi kulli ma amkana fihi al'udhr a duk abin da zai iya ba su uzuri na wani abu da ya ga wani mumini ya faɗa ko ya aikata ko wani kuskure da ya faru yana da wadda taska ta uzurori da zai dinga ɗaukowa yana bai wa mutane la yuhibbu zawalan ni'ami an ahad min al-ibadi baya kaunar ya ga wata ni'ima ta gushe daga barin wani cikin bayi yudari jahala man amalahu bi rizqihi yana iya gudana ta mudara mudara shine akasin mudahala mudahana wato kauda kai ga gaskiya shi kuma mudara shine iya hulɗa da mutane a abin da bai saba wa shari'a ba zai iya hulɗa da jahili cikin natsuwa cikin salama cikin yadda zai sanya mai kyakkyawan koyi ya koya idza ta'ajjaba min jahali ghairihi isan da ya ga wani jahili jahilcin wannan jahilin ya bashi mamaki zakara anna jahalahu akthara fi ma bainahu wa bain rabbihi azza wa jalla kaga wani jahili kai kana dalibin ilimi ko kana malami ko mai wa'azi to kar ka dinga murna cewa alhamdulillah wani jahili ne ni malami a ka tuna cewa kai ma jahili ne duk idan ma jahilcin da ka jahilta game da al'amarin Allah ya fana shi la yutawaqqa'u lahu ba'iqa malami ba a tunanin ba a tsoron faruwan alba'iqa daga gare shi asalin ma'anar alba'iq shine wato mutumin da yake da surutu da rashin sirri wanda duk abinda aka yi da shi sai ya faɗa mai kwakwazo mai kakaci to ba tsammanin wannan daga malami sannan kuma har ila yau alba'iq shine wanda yake makiri wanda yake shirya makarkashiya to duk wannan halayen ba tsammanin su daga malami wato duk wanda ya hulɗa da kai zai hulɗa da kai cikin aminci kuma baya jin tsoron cewa zaka koma ka mishi wani makirci ko ka koma ka tona mai asiri musamman randa kuka bata randa kuka bata to shikenan fa za a hukumin bari a yi ma kata-kata a ci ma mutunci da sunan huduba ko wa'azi. Wa'azi jama'a ba a zuwa a yi shi a kan mutum ƙwaya ɗaya. Ana yi ne a kan halaye na kirki mutane su koya, halaye na banza mutane su bari, a tuna musu Allah, a tuna musu lahira, a koyar da su tauhidi, a hane su game da shirka. Amma ka zo ka tasawuri mutum ƙwaya ɗaya, ɗan kasuwa ko abokin zama ko siriki ko makwabci ko wani malami da kuka bata da shi ka zo ka tasa shi a gaba ka ce za ka yi wa'azi a kan shi. Wannan ma tafarki ne da ba a san shi a cikin ilimi ba jama'a. Wannan abubuwa a nan ƙasashenmu ne kawai ake yin su. Tafarki ne da ba a san haka da sunan ilimi ba. Wannan da sunan tamore kenan wannan. Tamore kake yi. Wato kana warkar da zuciyarka da ranka. Abinda aka yi ma za ka hu kana so za ka huta haushi. Wannan da matarka za ka je ka yi, ita ce abokiyar rigimar kada za ku dinga yi wa juna habaici ko kuna yadda magana idan kai ba ka da taku a cikin gidanka. Amma ba za ka zo kan mumbari a ce malami ya zo kan mumbarin sallar juma'a ko mumbarin huduba ko firi huduba ko wa'azi a ce duk wani abu personal grudges tsakanin shi da wasu mutane ko wani mutum kwaya da wasu ya mai da shi suna karatu. Wannan is unfortunate jama'a da irin wannan abin ya yaɗu a cikinmu. Ko a ce duk labaran da ya ji na rayuwa da surorin mutane, surorinsu na wasu ɓarnataku ko su laifuffuka da suka yi ko wasu kurakurai da suka samu kansu a ciki ko ta jarabawar rayuwa zai zo ya baje muku su. An bugo waya lokaci kaza ya gamu da wani ya ce mai kaza ai da mijinta da ita da sarkarta sun zo aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza subhanallah wala yukhafu minhu ga'ila sannan ba a jin tsoron ga'ila shine sharri ba a jin tsoron wata musiba ko wani sharri ya taso daga wajen malami annasu minhu fi raha mutane sun ganshi a waje suna cikin walwala sun san wannan ba makiri bane kamar ka je Ingila ne ko Dubai ka ga dan sanda a waje za ka ji ka natsu hankalinka ya kwanta so da ka san nan wurin insha Allah akwai aminci wa nafsuhu minhu fi jahadi shi kuma jikin shi na nan yana ta kokarin samun kusanci zuwa ga Allah wannan babin tunda nake koyon katin tafin nan nake jin cewa yafi kowane babi muhimmanci a cikin shi wallahi gashi kuma ya takaita shi kwarai da gaske amma zai kawo asar tuna fatan mu kuma mu sake yin bita shi ka zauna kana lissafa halayen malamai waɗanne ne halayen kirki na malamai waɗanne ne halayen banza da bai kamata a samu malami da su ba wanne ne malam ya ci gaba da cewa zikru akhlaqi hadha alalimi wa awsafihi fi ma bainahu wa bain rabbih azza wa jalla ɗabi'a da halayen da ya kamata a samu wannan malami a cikin hulɗarsa a cikin alaƙarsa da Ubangiji mahaliccinsa. Qala Muhammad ibn Husayn jami'u ma taqaddama dhikruna lahu mimma yanbaghi lil alimi an yasta'mila min al akhlaqi sharifati kulluha tajri lahu bi tawfiqin min mawlahu al karim duk abinda aka ambata in jimala na waɗannan halaye da aka ce yana da kyau malami ya siffantu da su dukkaninsu fa suna samu su gudana ne tare da malami idan Allah ya baka gamdakatar yin Allah ne. Allah ne zai taimake ka ya maka gamdakatar har ka samu waɗannan halaye nagari su zama ɗabi'arka. Wa man jara lahu tawfiqu bima dhakarna kana isti'maluhu lil akhlaqi sharifati fima bainahu bain rabbihi azza wa jalla a'zama sha'na imma dhakar ma dhakartu. Ice wanda kuma duk Allah ya bashi dace ya iya yin wadancan halayen to zaka ga alaƙar shi da Allah ta mafi nagarta fiye da wannan alaƙar da aka ambata tsakanin shi da baki sai kaga da tsufin da aka ambata alaƙa ne tsakanin mutum da ƴan uwan shi mutane to duk wanda aka same shi da waɗannan halayen ko aka same shi da pass mark a waɗannan halayen don Allah ya so in ka bincike alaƙar sa da halayyar sa tsakanin shi da ubangijin sa zaka ga tafi wannan nagarta yace mimma qad awsalahu maulahu alkarimu ila qalbi wanda wannan zai zama abin da Allah ya sadar masa da shi cikin zuciyarsa yumatti'uhu biha Allah yana jin da shi dadin wannan halayen sharafan lahu a matsayin daukaka gare shi bima khassahu bihi min ilmi sakamakon abin da Allah yake banci wannan bawa da shi na ilimin Allah sai Allah kuma yake bance shi da kyakkyawan hali wajen hulɗa da mutane sai kuma Allah ya bashi gamdakatar wajen hulɗa da ubangijinsa iz ja'alahu waritha ilmil anbiya saboda Allah ya mu mutumin da ya bawa ilimi babban tagomashi da ya sanya shi ya zabe ka a cikin mutane a matsayin magajin annabawa ya kimsa maka abinda ya aiko wa annabawa na wahayi da alkhairi wa qurratan li'uyunil awliya kuma ya sanya ka zama sangin ido ga masoya ubangiji dukkan masoya Allah suna jin dadi su ga malami ko su hulɗa da shi ko su zauna da shi su saurari ilimin sa ya zama abin arziki a cikin mutane wa tabiban liqulubi ahlil jafa kuma wanda Allah ya sanya shi zama likita mai garan zukatan wanda suke cikin barna wannan sufofin Allah ya ba malami su sufofi ne na daraja su ne sufofi ne na daukaka sufofi ne da Allah ya fifita shi da su akan sauran mutane Allah ya fifita annabawa inna Allah istafa menene istafa adama inna Allah istafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imran ala alalim kaga Allah ya zazzabi wasu ne ya ba su annabta su kuma malamai ya zazzabe su ya ba su gadon wannan annabta kaga suna bin sawun annabawa ta fuskar samun wannan fifita wannan daukaka sannan kuma suna bin sawun annabawa ta zama wato mutane nagartattu zaɓaɓɓu a cikin mutane suna bin kuma sawun annabawa ta fuskar zama masu shiryatar da mutane wanda Allah ya ba su dama ya ba su abin faɗi sanda za a shirya za su kawo shirya fa min sifatihi daga cikin sifofin malami tsakanin shi da Allah an yakuna lillahi shakira ya zama mai godewa Allah kai ya zama mai jafa'i kai ya zama mai butulcewa kai ya zama mai yawan koke walahu zakiran da yawan ambaton Allah da baki ambaton Allah da aiki ambaton Allah a cikin ayyukan da yake da'iman zikiri yana dawwama cikin ambaton Allah bi halawati hubbil madhkuri yana jin dadin kuma ambaton kaunar Allah ta sa yake jin dadin ambaton Allah mun'imun qalbuhu bi munajatir rahman ya zama zuciyarsa tana jin ni'ima tana jin dadin ganawa da Allah yu'iddu nafsahu ma'a shiddati ijtihadihi khati'an mudhniba yana ta kokari ana san malami zama yana ta kokari wajen samun shiga a wurin Allah kokarin ibada kokarin gyaran zuciya da gyaran hali amma a lokaci guda kuma ya dinga kallon kanshi a matsayin mai kuskure mai zunubi kai zama yana jin yana jiji daga kai zama mu'jabun bi nafsi wa ma'a da'ubi ala husnil amali muqassira tare da cewa kuma ya nace ko da yaushe yana kyautata aiki amma kuma yana ganin kanshi ne takaitawa haka zaka ji a tarihin malamai bayin Allah suna ta kokari amma kuma suna ganin su ba komai bane akwai wata kissa ta malam Hamza ibn Habib al-Zayyat tana nan a cikin sirr alamin dubala kissan wani mafarki da ya tashin alkiyama idan ka karanta wannan kissa wala sai ka kusa kuka saboda tsoro irin abin da ya gani a mafarkin na karama da falala amma kuma irin yadda ya ci gaba da raina kanshi yana jin tsoro mafarki ya an tashin alkiyama aka ce ina makaranta alqurani kuware waje guda sai aka ce amma kada wanda ya shiga cikin wannan tawaga sai wanda yake aiki da karatun shi sai ya ce to mu bar mu tsaya a gefe ba mu aiki da karatun mu bar mu tsaya a gefe haka yake shiga cikin wannan tawaga sai da mala'iku suka zagaya basu gani wani suka ce wai ina Hamza ne a cikin taron nan shiga can a cikin taron sauran jama'a sannan suka yi shaida cewa Hamza bin Habib Zayyat ka tashi daga inda kake ka shigo cikin makaranta alqurani masu aiki da alqur'ani yace ani ban yi aiki da kace a kai kakkare na aikin ka ki tashi ya dawo yace to akai ta cewa kowa iqra war taqi to haka ya dinga karatun nan yana hawa sama har sai da take ga yana magana da Allah yana ganawa da Allah Allah ya mishi wasu tambayoyi akan yadda ya samu karatun sa da sauran abubuwan da aka yi mishi na falala to an zo an tarar da shi ne yayi sujuda yana kuka yana tubawa Allah cewa kada fa wannan mafarki ya zama mishi hanyar gururi kai ya halaka shin dalibai suka tambaye shi ne ka gani a mafarki shine ki basu labarin mafarki dogon mafarki ne wata ran zamu karanta shi insha Allah a wata munasaba to haka zaka ga malamai na Allah Jibai ibn Taymiya duk irin ibadar da aka bada labari game da shi kullun kuka yake yana ganin bai isa ba bai kai ya kawo ba haka cikin sahabbai su sayyidina Abubakar su Umar su Uthman duk haka suke duk bayin Allah na gari haka suke zai zo ya kawo mana misalan su da yawa ana to amma wani yanzu shi yana dan yin abin da bai kai ya kawo ba duk duniya ta ji labarin cewa ai yayi ibada iri kaza sai ma yayi sai ya saka ma life ga yanayin yana sallah da daddare ko ga yanayin yana dawafi ko ga yanayin yana ta musaffa ana ta ciskaji duk abin da yake a ibada da kake yi tsakaninka kai da ubangijinka amma an talata ta akan Twitter akan TikTok da sauran fagage kaga wannan babu alamar wato nagarta a ciki kuma sannan wannan yana da sauki ya ba shedan dama ya sanya maka tunani na riya ba ce akai da wanda ya haka asali riya yake ba amma dai ya bude wa kanshi wani window na samun kanshi a cikin barna yace laja'a ila Allah subhanahu azza wa jalla faqawwa zaharu ko da yaushe yana komawa zuwa ga Allah dan ya karfafa karfin gadan bayan sa wajen ibada wa wasiqa billahi falam yakhaf ghayruhu kuma ya zama yana ya yadda da Allah so da ka bi tsoron wani Allah mustaghnin billahi an kulli shay'in ya wadatu da Allah daga barin komai muftaqirun ila Allah fi kulli shay'in ya zama mai nema mai bukata zuwa ga Allah akan komai unsuhu billahi wahdahu natsuwar shi tana gurin Allah ne madaukakin sarki wa khashyatuhu mimman shaghalahu an rabbihi in izdada ilman khafa tawkid alhujja ya zama kuma abin da yake jin tsoro kawai shine yana tsoron duk wanda zai shagaltar da shi daga barin Allah duk wani abu da shiga shi daga barin Allah yana jin tsoron shi sannan in izdada ilman duk lokacin da wani sabon ilimi ya zo gare shi khafa tawkid alhujjati sai dinga jin tsoron tsananin hujja da za a iya kama shi da ita a gaban Allah yana tsoron to wannan ilimin da na ƙara sani karfa na kasa aiki da shi zama hujja a kaina mushfiqun ala ma mada bin salihi amali yana tausaya wa kanshi akan ayyukan alkhairin da ya yi a baya Allah ya kubala min karfa ya zama aikin da ya ba a karba ba kullun yana yin irin na Ibrahim rabbana taqabbal minna nabi Ibrahim Allah ne ya ce gina ɗakin Ka'aba da ya gama ga abin da ya fara neman Allah ya sa Allah ya karba rabbana taqabbal minna wa idza fa ibrahim alqaid min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna hammuhu fi tilawati kalami Allah alfahmu am maulahu buƙatar sa game da karatun alqur'ani shine fahimta sakon Allah abin da ya dame shi kenan ba wai dan a ce ya iya karatu ko yana da karfin hadda ko dan a ce yana da murya mai dadi ko dan a ce ya fi kowa gogewa saboda ba za ma a san san da yake karantawa yana karantawa ne tsakanin shi da Allah akwai malamai magabata wasu mun kan tarihin su wanda in yana cikin karatun alqur'ani idan wani ya shigo sai ya boye musafa sai ya shiru bai so ganawa ce tsakanin shi da Allah kawai ba tsakanin shi da mutane ba amma wani sai ga mutum wai zai yi karatu ne fa ba karantawa zai ba amma ya kafa kyamara yana so duk duniya su san cewa gashi yana karanta izufin shi ne ko gashi yana tilawa ko gashi yana muraja'a wannan ba karantawa ba ce in karantawa ne wannan to a iya sakawa waɗanda ake so target audience ɗin su kalla amma abin da kake na ibada to wanda yake na ɓoyewa ibadojin da ake so a yi su a bayyane su ne farillai da wajibobi sallah zakka aikin haji da waɗannan da kalmar shahada waɗannan farillai ne rukunai ne to ana so kowa a san yana yi ba daidai bane ka ce bari ni bazan dinga ba sallar jam'i ba saboda kan mutane su gane na yi riya to wannan kuma shi ma madkhal ne na shaitan amma sallar nafila sai aka ce an fi so ma ka yi a gida saboda wannan neman kusanci ne tsakaninka da Allah kai da shi ko mun gane da ba to amma za ga mu yanzu waɗannan furfulin su ne ake kokarin wai sai an bayyana duniya ta gani haka sadaka akwai wanda ake so a bayar a bayyana in tudu sadakati fa imma hi wa in tukhfuha to al fuqara ka boye ka bayar ba a sani ba to shi yafi sai in zaka yi ne da nufin kai jagora ne ko wani kuduwa wanda in an ga kai za a kwaikwaya a yi to nan babu laifi ka bayyana ko wata maslaha ta rayuwa ko addinin ta bayyana amma asali ana so a boye to haka ake so ya zama koda yaushe wato kana mai haka wa fi sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam alfaham buƙatar shi game da karanta hadisai shine alfiqhu fahimtar hadisan sanin fiqhun su ba wai dan a ce yafi kowa sanin hadisai ba li Allah ya bi a ma umira bi saboda kada yayi sawarwarar da abin da aka umurce shi dashi muta'addibun bil qur'ani was sunna yana da ladabi a gaban alqur'ani da sunna la yunafisu ahla ad-dunya fi izdiha baya yin competition da ƴan duniya a mazan a wajen neman daukakar duniya subhanallah wannan ya daga cikin abubuwan da shedan ya halakar da kusan kowa sai wanda Allah ya tsare munafasa masu addini masu karantawa malamai sun wayi gari suna munafasa da ƴan duniya wajen neman girman duniya har ma malamai sun zama ƴan siyasa har malamai sun zama ƴan kasuwa sun zama ƴan kwangila sun zama ƴan cuwa-cuwa sun zama ƴan satan akwatin zabe sun zama manajojin campaign sun zama makaryata duka dan mene dan neman duniya shigarsu ta ƴan duniya motocinsu irin na ƴan duniya gidajensu irin na ƴan duniya matansu irin na ƴan duniya tsarin rayuwarsu irin na ƴan duniya in malami zai aure da ƴar shi duk abin ƴan duniya suke shi ma shi za a yi a gidan shi dan an mai haihuwa iri ɗaya za a yi idan ƴar shi idan shi ma zai yi aure iri ɗaya ne babu bambanci da na ƴan duniya tunanin shi da maganarsa da irin hurɗar rayuwarsa da yadda yake fahimtar al'amura duka irin na ƴan duniya da jama'a wannan sai wanda Allah ya tsare ka kalla da kyau ka gani kuma wallahi fitina ce bala'i ne shi yasa aka wayi gari ga karatu yayi yawa a cikin mutane amma an cire mai albarka an cire kwarjinin malamai har yanzu fa jahilai sun sa malamai a cikin wani hali na tsoro malami ya san wani abu na gaskiya yana jin tsoron ya faɗa saboda jahilai za su ce ƙarya ne ko jahilai za su tuhume shi da cewa bai jin tsoron Allah za su tuhume shi da cewa ai kuɗi aka ba shi ai ba dan Allah ya faɗa ba akwai malaman da dama sun haƙura sun daina magana akan abin da yake gaskiya na ilimi saboda suna tsoron jahilai to ya aka yi har jahilai suka samu sultani akan malamai har suke tsorata malamai ko mun fahimta abin daga cikin abin shine malamai suka wayi gari ba sa nufin Allah da karatunsu duniya suke nufi duniya ita ce kowa abin da zai samu yanzu shine damuwar shi da iliminsa saboda haka duk charar da kaji yana yin ta ne dan a jiyo shi waɗanda za su yi recognizing ɗin shi su sa shi a cikin harkar duniya to su ya kamata su yake ma chara dan su jiyo shi wannan fitina ce ubangiji Allah ka tsare mu wala yajza'u min dhilliha malami ba a so ya zama ya samu taɗewa a cikin zuciyar shi saboda ya kaskanta a duniya saboda bai samu abin da ƴan duniya suka samu ka je yana yawan korafin cewa ai ya kamata a ce shi ma ya samu kaza yin da irin ilimin shi ko darajar shi bai kamata a ce yanzu bai da abu kaza na duniya ba al-imamu al-mizzi mun sha faɗa wannan magana a zamanin da yake rayuwa babu malami kamar shi amma ko jaki na hawa bai da shi talaka ne irin fitik din nan kuma a ƙauyensu a Mizza wani ƙauye da yake suburb area na Dimashka a nan ya rayu wato ne ma samu halin ya mallaki gida a cikin gari ba zai taho daga ƙauyen da ƙafa ƙafafun shi su yi buɗu-buɗu in ya zo bakin gari zai tsaya ya wanke jikin shi ya kwaskwari ma sannan ya shiga ya je kuma shi ake jira zai karantar da hadisi ya fi kowa yi bai taɓa cewa sai an haɗa kuɗi an sai mai doki ko alfadari na alfarma ko kuma dole a gina mashi gida in ana so ya ci gaba da karantar da wannan karatun dole a yi ba masu kuɗin ba su ankara ba shi ko bai ce wa kowa komai ba kuma na san muna ɗalibai jama'a muna ɗalibai masu zuwa makarantar zauri wallahi tallahi akwai malaminmu da muke zuwa karatu gunshi a Zaria sai daga baya ma muka sani da wasu manya a makarantar suka dauki mataki za a fito duk asabar da lahaji haka ake yin karatun tun daga an yi sallar asubahi har azhar duk littafin da ka sani ana koyarwa a wajen na fiqhun malikiya da lugha dinnan da sauransu amma bai karya ba har a tashi azhar nan bai ci komai ba kuma in ya shiga gidan shi bai san me za a ci ba ko bai taba cewa a bashi ko kudin laraba ba kuma wallahi ba ma ahlus sunna bane irin da ya gama garin gargajiyar nan ne to ni na ganin inda irin yanzu ne olsa za a ce ya kama shi olsa ne amma ba a san sunanta ba lokacin wata na aka tuko ya fadi ya suma kawai da aka ji kawai aka ce yunwa ce to lokacin ka zan ba a san sunan olsa ba muna dalibai a jama'atu to shine fa aka samu wani mai kirki wani alhaji mai kirki ya ce to shikenan shi a dinga zuwa duk sati shagon shi a kasuwar zariya lokacin za a ansu mai masara da shinkafa da sauran kayan abinci a kawo mai gida sadaka kawai saboda bai da wani aiki sai wannan karantawar sai kuma gona da yake zuwa to kuma gona irin noma ne na talaka dama ba wani noman kirki ba ne ba wani abin arziki yake samu ba bai isa shi ƴaƴan shi kuma duka mata ne ya dade da rasuwa to haka malaman da suke zama duk wanda ya san malamai a da har na gargajiyar nan kasa haka suke mutane ne masu tsananin kamewa da gudun abin hannun mutane shi wancan da muke faɗa Hamza Az-Zayyat ya taba haddatar da wani alqur'ani sai uban yaron ya tashi ya zo musamman ya kawo mai kyauta yana dagawa ya aiko aka mai sai ya ga keys min zahab da nanir cikin jaka haka sai ya tashi musamman ya tafi gidan mutum yaje ya ajime a gaban shi ya ce amma kai baka kaunata ashe baka da mutunci ce algata mallam me ya faru yace ni zaka turo wannan abu algata mallam ai kyauta ce kawai ka haddatar da dana alqur'ani shine nake so ni ma ne maka kyauta yace kana so ne ka bani lada na lahira a nan duniya yace Allah ya sa tsakanina da kai na hada da ranka alqur'ani ka rasa abinda zaka mun zai daga tuno mun da kudi to mu kuma sai an fara san kudin ma tukun sannan za a mai hadda haddan ma tayi ba tayi ba dai Allah shi ya fi kowa sani sai an ma biya kudin akwai magatin da ake biyan kudi miliyan 1 tun shekaru baya tun miliyan ta fi darajar take da ita yanzu na san makarantun da ake biyan kudi naira miliyan 1 ko miliyan 1 da rabi da sunan da hada ta da yaron mutum alqurani kuma karshe ba wai hadda ce hadda azin ya zama alaran ma ba ya dai biya kowane shafi a gaban malami an yi tikin amma tilawa ta hadu da ba ta hadu ba to wannan kuma sai wanda Allah ya sa ya dace amma haka za a bada kudi ai celebrating ayi waye kudin kawai ake nema ma'ana karantar da alqur'anin ba lahira ake nufata da shi ba ana nufatar ya zama sana'a kawai an kasa haja ne wanda yake so ya zo ya siya a siyan masa an riga an san farashin ta to kaga wannan nufatar duniya da aikin lahira jama'a ba karamin bala'i ne Allah ya gafarta mana gaba daya yace yamshi alal ardi haunan bisakinati wal waqar zaka samu malami yana tafiya ne a cikin ƙasa cikin natsuwa mushtagilun qalbuhu bil fahmi wal itibar zuciyar shi ta shagaltu da kokarin fahimta da daukan izina duk abin da ya gani yana kokari ya dau darasi ne daga abin menene abin da ya dauka na darasi in faraga qalbuhu an zikrillahi fa musibatu indahu azima duk sanda zuciyar shi ta wofanta daga ambaton Allah to yana kallon wannan matsayin wata musiba mai girma wa in ata Allah azza wa jalla bi ghairi huduri fahmin fa khusranun mubin indahu mubin in kuma ya zama yana yin wata ibada ba tare da zuciyar shi tana halarci agun ibadar ba to yana kallon wannan matsayin asara yadhkurullah ma azzakiri yana ambaton Allah tare da masu ambaton Allah wa ya'tabiru bi lisanil ghafili yana daukan izina da harshen masu gafala in yago sun gafala daga ambaton Allah to shi sai ma zai tuna Allah alimun bida'i nafsihi ya san cutar da ke tare da shi ya san matsalar kanshi wa muttahimul laha fi kulli halin yana kuma tuhuman zuciyar shi a koda yaushe ittasa fil ulumi fatarakamat ala qalbihi hum ya fadada harkar ilimi ya shiga cikin ta ya shiga to dai haka sai ya zama zuciyar shi ta cika da damuwa saboda aikin ilimin ya mai yawa bai da wata damuwa sai wannan fastahaya min al hayyil qayyum sai dinga jin kunya Allah cewa ya damu da ilimi fiye da aiki ya damu da ilimi fiye da ibada wa shagalahu billahi fi jami'i sa'ihi muttasil wa shughuluhu billahi fi jami'i sa'ihi muttasil shagaltuwarsa da Allah a koda yaushe yana sada da Allah wa an ghairihi munfasil ya rabu da wani Allah kaji wannan kamar yadda ya saba yayi ta ne a matsayin muqaddima wanda zai zo ya ambaci ainihin wato maganganu na nasoshi daga Qur'ani da hadisai da kuma wasu maganganun da zai ambata daga wasu ruwayoyi daga bayin Allah dan su tabbatar da waɗannan maganganun da ya ambata za mu saurara nan insha Allah na'am humum da na humum humum ne nawa akwai mai irin shi al-humum ne fatarakamat ala qalbihi fuhum fuhum jam'u faham siyakin zai wuya ya zama daidai ne wannan saboda siyakin na wato nuna damuwar sa al-humum damuwa ayyukan suka mutun yawa a zuciya sai ya samu damuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi